الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى يساكي حدام أولا صافيا سافير لهدي تقوى سميكو gawatan rabi'in al-akhir shekara ta 1438 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine bakwai yau, wanda kuma yau shine 8 ga watan 1 a shekara ta 2017 lissafin da ake kira miladiya. Zamu tashi darasin mu na 12 karatun da muke ne littafin Ighafatul Lahfan fi Masaid Shaytan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Allah ya samu albarka cikin karatun, Allah kuma bai ba mu fahimta cikin sa. Darasin mu na ƙarshe muna cikin bayanin da malami yake na zukata yadda suka karkasa bayan ya gama na bayanin zuciya lafiyayya da zuciya mai cuta da kuma zuciya kaikasasshiya. Ya kawo mana aya, bayan nan ya kawo ya ce fama yulqihi shaytanu fil asma'i min al alfazi wa fil qulubi min ash-shubahi wash-shukuki fitnatun li hadaini al-qalbaini wa quwwatun lil qalbi al-hayy as-salim. Wannan bayan kawo mana ayar suratu al-hajj ko ashe li annahu يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان دميون. ذا متعشى حديث حذيفة نيكو يوه حديث حذيفة حديث نيكو مشهور صحيح ينتكن صحيح مسلم. Abinda malam ya kawo mana a cikin wannan littafin tsakiyar hadisin ne, yana da akwai magana a farkon sa kuma da wata kissa, don haka naga ya fi dacewa mu karanto shi daga masdarin sa na asali, wato daga shi kansa Sahih Muslim ne. Al-Imam Muslim asali dai kafin mu shiga hadisin yana bayani ne yadda shi Malam Ibn Qayyim yana bayani yadda fitina, tunda Allah maduki ya faɗa dan ya sanya wannan abun da shaitan ke jefawa fitina a zuciyar waɗanda akwai cuta a zukatansu, wal qasiyatu qulubu, ai ba ku manta wannan ba. Yawwa, to yadda fitina takan zama a zuciya in ta shiga shine kuma wannan hadithin na Hudhayfa zai kawo don ya tabbatar mana wannan maganar da Allah maɗauki faɗa a cikin Alƙur'ani cewa shubuha da kuma sha'awa suna zama fitina a cikin zuciyar bawa. Yaya wannan abun yake kasancewa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi a cikin hadithin Hudhayfa. To hadithin Hudhayfa, al-Imam Muslim yana cewa haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr qala haddathana Abu Khalid ya'ni Sulaiman ibn Hayyan عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال. حذيفة بن اليمان شيني صحاب من الحديث كما إذا مكجي سننسى حذيفة ما هي فنسى كما أنا شواء اليمان أسأل سنن ما هي فنسى حسن حاء لسين للام فحسن بقى حسن بالله asali daga mutumin Yemen ne, yana cikin kabilun Yemen, kuma ya zo a lokacin yakin Uhudu aka kashe shi, shi mahaifin, dama kuma ya taba kisan wani mutum ya gudo kuma a lokacin yakin Uhud wasu mutane suka kashe shi har ba a san kuskure ma'ana aka kashe shi tunda yana musulmi ba yana kafiri ba har dansa shi Hudhaifa yana cewa babana babana ya taho kuma a lokacin nan dai Allah madauki masa dai rasuwa Hudhaifa ya shahara a cikin maganganun malamai mashhuri ne cewa shine sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi wasu abubuwa da bai ga kowa ba musamman abin da ya shafi munafikai kuma ya masa magana akan wasu abubuwa da za su gudana daga cikin abin da yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wannan hadisi na fitina da za ta zo kafin tashin alkiyama maganganu dai akan sa suna da yawa ya rasu bayan kwanaki 40 da kashe sayyidina Uthman kwana 40 daidai shekara ta 36 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan sahabbai kuma masu falala masu kuma matsayi sosai a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan sahabbansa ya dauke su da matsayi kwarai da gaske ba sai mun yi magana mai nisa akan abin da ya shafi tarjamar sa ba a dunkule kenan Hudhaifa yana cewa kunna inda Umar mun kasance muna tare da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu fa qala sai Umar din yace ayyukum sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru alfitan waye a cikin ku yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambatar fitintunu da za su auku fa qala qaum sai wasu mutane a wurin suka ce nahnu sami'nahu mu mun ji shi ya faɗi wasu abubuwa akan fitina fa qala sai Umar yace la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi ko kuna nufin fitinar da mutum yakan samu a ahlihi a iyalin gidansa ko matansa ko ƴaƴansa wa jarihi da kuma maƙocinsa wace fitina ce takan faru tsakanin mutum da iyalinsa Allah yakan jarrabi mutum dangane da iyalinsa ta ɓangaren shiddatul mahabba da za ta sanya shi ya kauce ma addini yana tsananin son matar san matar yayi masa yawa ta yadda zai sakaci wajen yin ibadar Allah wajen kusantar Ubangiji saboda tsabar san matar lokacin da ake cikin wani abu na addini na wajibi zai je yayi matar za ta iya cewa ita abu kaza take so kuma sai ya fifita abin da matar take so ya tsaya yayi mata sai bai yi abin da yake wajibi a kansa ba wannan menene fitina ce haka nan akwai fitina ta ɓangaren akasin haka ya zama mutum ya sakaci wajen kula da haƙƙin iyalinsa baya ciyarwa yadda ya kamata baya kuma kulawa ba tufatarwa ba ilmantarwa wannan ita ma fitina ce waccan ta ɓangaren soyayya a wuce iyaka wajenta wannan kuma wajen tafriqi da gazawa wajen haƙƙi dukkansu dai abin da ke jawo mutum ya zama ya aikata abin da yake mazmumi shine idan ya yi sakaci da abin da yake wajibi ne idan ko ba wajibi ba ne wannan da sauƙi to wannan ana kiranta fitina sannan haka fitinar mutum dangane da maƙocinsa wannan ɓangaren ahalihi da mata da yara duk sun shiga akwai wanda tsananin sonsa ga ‘ya’ya yakan sa ya ɓata da kowa saboda ɗansa wannan fitina ce ko da gaskiya ko ba gaskiya wani lokacin akan yi azalunci ɗan zai iya tsayawa kuma ɗan zai iya cutar da al’umma saboda tsabar son ɗan zai iya zuwa ya kare shi hatta abin hukuma ba zai iya ɗaukar mataki a kansa ba gashi yana cutar da mutane to amma shi ne zai je ya yi bailinsa shi ne zai je ya kaza ya yi kaza gashi kuwa la’alla ma kisan kai ya yi la’alla ya raba wani da rayuwarsa ya ji ma wani ciwo amma saboda tsananin son ɗan ba zai lura da maslahar al’umma ba sai lura da son ɗansa wannan duka ita ma mecece fitina ce to fitina har yanzu a ɓangaren abin da ya shafi jari maƙoci ko Allah jarabe ka da maƙocin da zai rika azabtar da kai, zai rika cutar da kai, ko kuma wanda shi ma saboda shirin da kuke yi zaka saba ma abin da yake shine daidai. Kowanne dai a kowanne bangare wajen tafriqi da ifrati nan ake samun wannan abu ya zama fitina. To yace ko wannan kuke nufi shine abin da kuka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar ya tambaye waɗannan mutane da suka ce sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin magana akan fitina, qalu sai suka ce ajal e ita ce mun ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala sai Umar yace tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu, ai indai wannan ce fitinar mutum dangane da iyalansa da kuma makocinsa, to Allah na kankare ta ta hanyar sallah, indai kana sallah sawa'un ta farilla da nafila da kuma azumi farilla da nafila, was-sadaqa da kuma sadaqa da zaka rika bayarwa mutane, wannan takan sa Allah ya kankare maka irin wannan fitina da take aukuwa dangane da ƴaƴanka da matanka ko makocinka. Walakin sai dai ni ba ita nake nufi ba. Ayyukum sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitan allati tamuju mawjal bahri, wane ne wanda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan wata fitina, fitina da za ta rika bugun juna irin yadda igiyar ruwa ta teku take bugun juna. Al-Imam Nawawi yake cewa li shiddati 'idamiha wa shuyu'iha, abin da ke nufi anan kenan saboda tsananin wato girman fitinar da kuma ya saurin yaduwar ta. Fitinar da take shiga zuciya nan da nan tai tasiri mutum ya juyi daga mutumin kirki ya koma mutumin banza. Wannan fitinar da za ta auku kafin tashin alkiyama saboda girman fitinar da yawan yaduwar ta. Yanzu ku duba irin halin da muke ciki. Malamai da yawa da suka karanta wannan hadisi sun ce lalle wannan yantabiqu akan akhir zaman da zai zo. Fitintinin da ake cikin su yanzu wadda idan wata ta faru yau sai ta mantar da kai abin da ya faru jiya, idan wata za ta faru gobe za ta mantar da kai wadda aka yi yau. Kullum abin da zaka ji ba mai kwantar maka da hankali bane sai mai daga maka hankali. Yanzu ka tambaye komai kuma gashi da saurin yaduwa fitintinu iri iri. Nan fitinar karka tsaye da ita kawai iya ta bangaren tashin hankali. Ta tashin hankali dama wannan kowa daga cikin ku zai iya bada labari da yawa akan ta. Kullum ka bude kafofin watsa labarai mai zaka ji labarin tashin hankali. Kusan yanzu ma wannan har wata ran nakan ce a ka'idar masu mass communication in ka tambayi yan gidan jarida me yasa ne irin waɗannan labarai sai su ce ai su dama ba kon abu suke faɗa. Sai a ce me yasa abun alheri zai faru a gari ba za ku faɗa ba, sai wani abu marke sai ce ai su ba kon abu da ba a saba ba. To yanzu ya kamata mun saba da yawan jin kisa, ya kamata a ce labarin kwanciyar hankali shine zai zama mana news ko ba haka bane? Da a ce suna son al'umma su zauna lafiya ya kamata su juye wannan abun ya zama labarin zaman lafiya, ya zama kuma shine abin da za a riga gaya wa mutane. Ina ji ya kamata a ba su shawara ko? Allah ya sa su dauka. Kisa ya yi yawan da a kullum kullum ka bude kafofin yaɗa labaran nan abin da za ka ji yau adadi kaza, gobe adadi kaza, yi adadi kaza, wani har ma ya rufe rediyon. Ni yanzu nan sai in wata bakwai ban ji BBC ba. Ba wai dan ba na san in ji abu saboda ba abin da zaka ji in ba wannan din ba. Kuma da yake akwai wata hanyar da zaka ji labarin la Allah ya fi tsarkin da kai kake so ka fahimce shi yadda kake so. Wannan wani abu ne daban. Kuma sannan ka zo ka duba fitintunu da suke aukuwa na lalacewar tarbiyya. Gaggawar ta yi yawa. Akwai tsoro a ciki. Akwai tsoro a zamanin da muke ciki dan Adam. Har ya kai matsayin da abinda da ake jin an kashi an halaka al'umma saboda shi su liwatsi, namiji ya nemi mace, namiji mace ta nemi mace. Yanzu har shugabannin duniya a ƙasashe ƙaƙaba wannan abin suke yi, lalle a yi shi a matsayin tsari a ce sai ma an yi aure. In kuna son a ba ku taimako to ku sa doka namiji ya auri namiji, mace ta auri mace. Mutanen annabi Lutu ba su yi wannan abun ba. Sukan yi abunsu a boye kuma an san laifi suke. amma har a zo a mai da shi kuma doka a ce ya halatta ai haka wannan fitinar dan adam bai taba kaiwa irin ta ba wannan mecece fitina ce to irin tsananin girman abun kaji an ce wani abu ya kai ga har wani ya sadu da mahaifiyarsa mahaifi da yarsa wannan abun tun yana zama bako har ya zama jama'a sun san shi kuma kana jin abun daga kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sau daya shikenan sai ka wuce an manta zancen ba mai yin komai da idan mutum yayi abun kunya a da sai bar gari ko ba sai sai ya neme shi a rasa kunya ta sa ya bar gari yanzu fa ya kyamas yana zaune kowa yana ganin sa ba abin da ba inda zashi kuma an san tarihi wani yayi kaza wani yayi kaza duka ba a jin komai to duk waɗannan suna da cikin fitintunu mu yi karatun kar mu koma wa'azin mas'alar to sai tambaye su waye ya ji irin wannan zance a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala hudhaifatu sai hudhaifa ya ce fa askata alqaum sai mutanen suka yi shiru askata da sakata duk bi ma'ana wahid zai iya daukar zaka ji kamar an ce askata fi'li ruba'i ya zama wani ya ce wani yayi shiru shine askata amma nan abinda ake nufi sakata ma'ana fa sakata alqaum sai mutanen suka yi shiru fa qultu ana sai nace ni naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan irin wannan fitina qala anta ibnu umar yace kai kaji lillahi abuk madalla da babanka ma'ana da ya haifi dan irinka haka aka faɗi wannan a larabci sigar yabo ma'ana madalla da mahaifinka da ya haife ka qala hudhaifatu sai hudhaifa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa to ga inda ibnu qayyim ya kawo mana mu koma sai ku koma cikin littafi mai littafi zai bi ya bi hadisin daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sawda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda hatta tasira ala qalbi indi ibnu qayyim kawa hatta ta'uda kai riwayar wannan din ita ba hatta tasira ala qalbi ala abyada mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard wal akhar aswad murbadan kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara إلا ما أشرب من هواه قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر باب شيء وانا أقول هو ثم كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم يسي تعرض الفتن على القلوب أنا جدت أنا سني أنا ليك fitina a cikin zukata kal hasiri haka nan ya ce kal hasiri yo riwaya ce ba matsala wanda ya kawo nan ka ardil hasiri babu matsala yace ka ardil hasiri au kal hasiri kamar yadda ake sakatta barma udan udan tsinke tsinke in za ka iya kiran saka kamar idan mutum na sakar tabarma ko yana sakar mafici ya yake manta yanzu ba a yi ko zai ɗauko tsinken kaba ɗin sai caka shi a wani wuri ko sai ɗaɗɗaure shi ɗaɗɗaure sai sake ɗauko ɗaya sai sake sa shi to haka abin da ake nufi kenan haka ake sa fitina a cikin zukata wahidatan tilwal ukhra abinda ake nufi kenan a sa ɗaya bayan ɗaya wannan fitina ta zo wannan fitina ita ma ta zo wannan fitina ta zo wannan ita ma ta zo wata ta tafi wata ta zauna to shine ke nufi da udan udan in ud abinda ake nufi ba ka ce ite ba tunda ba ite bane wannan dai tsinken guda daya ko akwai wani suna da ake gaya masa zara zara dai sala daya nan shi wannan abin kaba da ake a sakar tabarma da shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi a ana liƙa abin tabarma irin yadda idan mutum ya kwanta akan tabarma ba riga a jikinsa me yake faruwa a gadon bayan sa tana zane to su malaman suka ce haka ne kamar alqadi iya da ya ambace ne shi wasu daga cikin malaman mu sun faɗi wannan wajen fassarar wannan hadisi cewa irin rodi rodin da ke faruwa a bayan mutum in ya kwanta akan tabarma to haka fitina take liƙuwa a zuciyarsa kaga ai dan farewa take tana kama jikin to haka sai ce fa ayyu qalbin duk wata zuciya da ushribaha wannan fitina ta ratsa ta shine ushriba ushribu fi qulubihim al-ijla ay mahabbatul ijl ma'ana wanda aka sanya musu san wannan dan mariki ya ratsa jikin su to shi manan abin da ake nufi duk wanda fitina ta ratsa jikinsa ta bi ko ina na bangaren zuciyarsa ta kame ta samu wuri ta kankama to nukita fihi nuktatun sauda sai ai masa wani dugo baki asalin nukta malamai suna cewa abin da ake nufi nukta duk wani dugo shine nukta ko lantin nukta da nunun da kafun da ta ko shine point dot dot kenan to duk dugon da za a sanya shi a launin da ya saba nasa shi ake ce ma nukta da kafun mun fahimci abin yanzu misali zuciya in tana fara idan aka sa mata wannan fitina ta kankama ta ratsa jiki me zai faru kenan sai a sa dot guda ɗaya sai ya zama ga alama an gane ga matsala ta shigo shine abin da ake nufi nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha duk wata zuciya kuma da ta kyamaci fitinar bata karba ba ma'ana kun ga sabanin fa ushriba an karba har ta ratsa zuciya yawwa duk kuma zuciyar da ta yi inkari ta kyamaci wannan fitina to nukita fihi nuktatun baydau sai a sa masa dugo kuma fari hatta tasira ala qalbayn ko hatta ta'uda har zuciya ta koma ma'ana zukatan su koma ala qalbayn zukata iri biyu ala abyad misli safa haka ne ko na ku ba haka yake ba qalbin ne riwaya ne ta abin nan bari to bari mu je mu karanta tare da ku shikenan mu dauko naku تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة من بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين حرزك أنت سكوما قبائل سكوما إلي بيو قلب أسود وتزوجيا بكعة مربادا قرباتتيا المرباد شيني فري دي تاكود دبكي شيني سيد مروان توكا فشيني مرباد قول باتتسي كالكوزي كمر كوفي نشان روا أنا شو أنا شيما كوفي الكوز إنينا دا مقبض إنينا دا هندل دا زائر إيشي شيني كوز إيه كوز كوفي مجخيا وان دي كي أكيفي kamar kofin da yake a kife la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara bai san wani abun alheri ba bai san wani mummuna abu ba zai inkarin wani abu mummuna ba me ake nufi da wannan al-qadi iyad sharhin sa yake cewa kofi idan aka kife shi abu biyu ne ke faruwa abin da yake cikin sa ya zube ko kuma ba za a iya zuba wani a ciki ba to haka zuciyar da take ta karbi fitina alherinta ya tafi kuma sannan wani alherin daban ba zai iya shiga ciki ba to kamar yadda kofi in aka kifa shi ba dama ka zuba ruwa a ciki ka sha to haka zuciya idan fitina ta kankama ta ratsa ta to bata san alheri ba ba kuma za ta iya kyamatar mummunan abu ba zai zo mana bayani sannan ce illa ma ushriba min hawahu sai abinda aka sa masa ya ratsa jikinsa na san zuciyarsa shine kawai abinda yake yarda da shi in ba su abinda ya zo da san zuciyarsa bai dace da san zuciyarsa to babu abinda wannan zuciya take karba mun ji zuciya daya ya ce mana za su zama biyu ko iri biyu wa qalbin abyada zuciya ta biyu ita ce zuciya abyada fara misl as-safa kamar nan malamai suka ce ba wai kamanceceniya ne na wata na siffar wannan zuciyar ba a wata siffar ce daban ma'ana ba siffa ce ƙarin bayani na abyad ba kada ka ce fara kamar wani abu safa a domin asalin safa shine dutse almas dutsen nan da dutse zaka samu mai santsi wanda an zuba ruwa a kansa zai tafi ma'ana ba zai zauna ba in an sa rairayi ma ba zai zauna ba garai haka yake to haka wannan zuciyar take in fitinar ta zo ba za a iya lika ta ta zauna ba kun fahimci abin shine abinda ka alqabi iyan ya faɗa ka san idan ba wannan ba in wani abu ne daban ba irin wannan dutsen ba zaka iya sa in ba salatar zaka sa ba in abin tabar ma ne kasa to ba zai kama yanzu misali idan gadan bayan mutun ne aka lika masa tabar ma ko ya kwanta akai zai bayyana gare shi ko to idan aka dauki wannan abin tabar ma aka dora akan wannan dutsen zai tasiri akan dutsen to ba zai ba shine abin da ake nufi da misl safa zuciyar saboda farinta ko an sa mata wannan fitinar ba za ta yi tasiri ba an gane abin la tadurruhu fitnatu gashi nan ma ya faɗa zuciyar da fitina ma ba za ta cutar da ita ba ma damatis samawati wal ardu hatta shin alqiyam har abada shine ma'anan wannan ma damatis samawati wal ardu kamar da yake a suratu hud da Allah madauki amfani da wannan lafazi ma'anarsa abada to wannan iya abin da ke gunku kenan ko to bin karasa nan inda yake wuri wal akharu to nan shi yadda riwaya ta zo sai da aka fara fadin farin sannan aka fadi baki nan yace wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu nan ya tsaya kun ga yi takdimi mota asir amma da yake a sahih muslim shine da na karanto ya fara fadin wancan zuciya gare din sannan kuma yazo fadi wannan qala hudhaifatu hudhaifa yace wa haddathtuhu kuma na ba wa umar labari anna bainaka wa bainaha cewa wannan fitinar da nake gaya maka tsakaninka da ita akwai baban mughlaqal wata kofa rufaffiya yushiku an yuksara ta kusa a karyata qala umar sai umar yace akasran la abalak karyawa za ai kai kara fada muji ma'ana sake dagewa ka gaya mun asalin abalak in an ce la abalak baka da uba to ba zagi bane sun ce abinda ake nufi asali idan mutum yana da uba shi ke taimaka masa wajen bukatun sa ya fidda shi da damuwa in ya shiga damuwa ai ko al'adance idan mutum ba shi da uba komai zai dage ya tsare kansa ya zage dantsansa yayi kokari matuka don haka suka ce nan abinda ake nufi kenan kamar yadda za a cewa mutum ya dage ya zage dantse to shine abinda ake nufi kamar yace dage ni Allah ga yamin gaskiya ga yamin hakikanin yadda wannan matsala take kar ka dauke shi cewa zagi ake nufi sai ce akasara la abalak falau annahu futiha la allahu kana yu'ad yace ai da za a ce bude kofar za a yi to da wata rana za a iya mai da ita a sake rufewa amma in aka ce karya ta za a yi to ko ba za a sake mai da azaba za a sake komawa da ita ba Hudhaifa yace sai na ce la gaskiya ba budewa bace yuksaru bal yuksaru karya kofar nan za a yi wa haddathtuhu kuma na bashi labari anna zalika albaba rajulun shi abinda ake da wannan kofar wani mutum ne yuktalu za a kashe shi aw ya mutu ko kuma zai mutu hadisan laysa bil aghalib wannan zance nake ga maka na tabbas ba rudani bane shine ma'ana laysa bil aghalit lalle naji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu khalid to wannan sai kuma abu khalid dai daga cikin marwayatan wanda shine sulaiman ibnu hayyan kamar da yake a cikin sahih muslim kamar da ambata yace qul fa qultu li sa'd sai nace wa sa'd ya aba malik ما أسود مرباد ما أكين في ذا أسود مرباد قال شدة البياض في سواد هر قضي يدي تي ونن قولن أقوي لألا كسكولي نيفالو باء تي ومرباد شدة البياض تي لي أتي شبه البياض في سواد شيني أبن ديكي يتي كمو أقوي رواي نسك بينا هكا كما شي في ذا تي معنى أبن ديكي فالي فالي yayi ya kuma shiga cikin baki baki shine yake bada wannan kala na murbat wato gurbataccen launi qala sai ce quntu faman kuzu me ake nufi da kuzu mujahhiyan sai ce ai mankusan abinda yake aka kife shi wannan dai a dunkule kalmomin da suke cikin wannan hadisi kenan abinda ake nufi da wannan fitina dai ko mutumin da ake nufi da wannan kofa sayyidina umar ne shi za a kashe sannan kuma akwai mutumin da za a kashe wancan sayyidina Uthman kuma daga nan aka yi wannan to kuma fitina za ta zauna a cikin wannan al'umma har ta cin alkiyama wannan kuma abin shine abin da ya faru tun daga ran da aka kashe sayyidina Uthman a gidansa da ƴan tawaye suka zo daga Kufa da Basra da Misra waɗannan garuruwa uku suka shigo har gidansa a Madina suka kashe shi to tun daga nan kuma ba a samu zaman lafiya tsakanin musulmi ba ake tashin tashina wannan baya bin wannan wannan baya san wannan wannan na kafirta wannan har zuwa tashin kiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya roka a dauke annabi Allah madauki ce a haka yake son ya jarraba mutane har tashin kiyama shi yasa dan aga wane ne zai hakuri da waɗannan fitintunu ya tsaya kan abin da yazo a qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai jawo zuwa ga fitinar da ta saba wa alqur'ani da hadisi ba kuma wannan ita ma wata jarrabawa ce to Allah madauki muke roko ya sa mu ci wannan jarabawa maganganun malamai akan wannan hadisi tana da yawa amma ina so nan mu hakura mu fahimci iya abin da ya shafi ma'anonin da malam Ibn Qayyim ya ambata mana a littafin sa sai mu koma cikin littafin amma asali wannan hadisi ne babba da malamai in suna wa'azi suna yawan kawo shi musamman abin da ya shafi fitintunun nan musamman na rabuwar kai da kashe-kashe da ake yi da sauransu da tawaye da irin waɗannan abubuwa da suke jawo fitintunu duka malamai suka kawo shi kuma akwai sharhohi da yawa da malaman wannan zamanin musamman saboda irin halin da ake cikin fitintunu za ga malaman sunna sun yi maganganu gamsassu da yawa akan wannan hadisi da aka ba bakon hadisi bane mu je maganganun Ibn Qayyim mu ƙara samun fa'ida malamin Ibn Qayyim yace fa shabbaha ardal fitani ala alqulub shay'an fa shay'an anan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta mana yadda ake sanya fitina a cikin zukata shay'an fa shay'an daya bayan daya wannan fitina ta zo a shanye wannan fitina ma ta zo a shanye ka ardi idan alhasiri kamar yadda ake bijiro da ko ake zaro ko ake caka idan alhasiri tsinken da ake yin a tabarma da shi wahiya in an ce idan shine fassara ce taqatuha kamar wannan sala sala da ake sanyawa na wato abin kaba da ake tabarma da shi shay'an fa shay'an daya bayan daya kun ga ai ba da yawa ake cusa lokaci guda ba ko duk yadda mai tabarma yake so yi ko mai sakar mafici me zai dole sai ya hakuri daya bayan daya zai sa yawa in yayi wannan ya daure shi sai kara wani sai ya daure to irin yadda ake wannan haka zuciya take karbar fitina kuma zuciyar nan ita ake fara attacking har wani malami yake cewa mutane da yawa suna zaton ido ake fara fitina dan shine mai ganin bala'i ko kunne ake fara fitina saboda shine mai sauraron abin da yake haram yace a'a wannan hadisin ya nuna mana farkon inda fitina take fara dira a jikin mutum shine zuciya a nan ake auna zuciyar za ta karba ko ba za ta karba ba karbar zuciyar ne zai sa ido ya ci gaba da kallo karban zuciyar ne zai sa kunne ya ci gaba da sauraro ko ba haka bane idan ka karbi fitina a zuciyarka ta sha'awa ta kallon abin da ba daidai ba kana sha'awar wannan abu to daga ka ganshi sai ka ci gaba da kallo kallon batsa kallon finan-finan rara da makamantansu zuciyar ta ta riga ta samu wannan ciwon ta karba shi yasa za ta ci gaba da sauraro da kallo haka nan kuma in an kawo maka giba ko ga wake-wake da kada-kadan banza yayin da suka zo maka in zuciyar ba za ta karba ba ana jin farko me yake sai ka kashi to amma in zuciya ta riga ta karba sakon ya riga ya isa ush ribaha abin san abin ya ratsa zuciya to shikenan kuma sai a karba sai a saurara sai ka ji ana neman tawili ai malamai ma sun yi sabani akan abin ya halatta ko bai halatta to duk zuciya ta riga ta karba ne ake yin wannan duk wanda ka ji yana abin da yake ba daidai ba har mutum yana kokarin ya kare shi an gama da zuciyarsa sauran abin da yake da bakinsa natija ce ta abin da ya riga ya samu ma'ana sakamakon abin da ya riga ya zauna ne a zuciya Allah tsare mu sai ce wa qassaman quluba inda ardiha alaiha ila qismaini sai kasa zukata yayin da ake gitta wannan fitintunu a zuciya sai kasa zukatan kashi biyu yanzu nan mun koma kashin da ya ambata mana a ciki sai ce qalbin wani wata zuciyar idza uridat alayhi fitnatun ushribaha idan aka bijiro masa da fitina aka sanya ta aka lika ta ushribaha sai ta karba kuma har ta ratsa jikinta ta yadda da ita kama yashrabu as-sifinji alma kamar yadda sponge shine asal kalma larab sponge da muke cewa sponge me ma'anar sponge so so ko ya amma nan abin da ake nufi kushin shine shi ma sunansa abin nan sponge da larabci kushin dai wannan kamar na kujera idan ka zuba ruwa yake ba tsotsewa yake ba to haka shine sponge yawa irin yadda kushin yake tsotse ruwa to haka zuciya idan fitina ta zo mata haka take tsotse ta sai ta karbe ta wannan yana cikin kalmomin da turawa suka samu daga larabci ba larabawa ne suka samu daga turawa ba ko malami na malam fa abdurrahim yayi rubutu wani littafi akan waɗannan irin kalmomin na taɓa baku labarin sa wani lokaci ko kalmomin da turawa ko yarukan ƙasashen turawa suka ɗauka daga larabci har ya samu littafin suna Europe Speaks Arabic da turanci ya rubuta shi ma'ana ƙasashen turai suna larabci ma'ana yana nufin kalmomin da asalinsu a turanci ko a faransanci ko a latin yarka dai na Europe waɗanda suka samu asali wasu kalmomi daga larabci to daga cikinsu akwai wannan ya ambata a ciki cewa sponge haka ake ce masa sponge to shi kuma yadda yake tsotse ruwa haka wato zuciyar nan take tsotse fitina fatun katu fiha nuktatun sauda sai a diga mata wani dugo baki fala yazalu yushrabu kull fitnati haka za karanta fala yazalu ay alqalbu yushrabu huwa kull fitnati ba yushrabu kull fitnati inda mun san naibul fa'il din me zai zama nasaba ake masa ko bayan an faɗi wannan yushrabu da an ce da babu wannan huwan ko an fito da shi fili a ce an ismi ne ba damiri ba to shi ne zai zama ya samu wannan bamma yawwa maf'uli na biyu shi ne yake komawa da nasba maf'uli na farko shi ne na'ibul fa'il yake zama marfu'i to babu shi shi ne muqaddar shi ne abin huwa ai yushrabu huwa kull fitnatin tu'radu alayhi ma'ana wannan zuciya haka take tsotse dukkan fitinar da aka gitta mata hatta yaswadda wa yantakisa har sai yayi baki sai juye daga fari ya koma baki wannan shine ake nufi da intikasi din yawa kuma ko ka ce in a ce masa mankus ana nufin abin da ke upside down abin da ke aka kifa shi saman sa ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama yawa ana ce masa kuma makbub makbub shine akabba akabba Allah fi wajhihi ko da akabba da kifa mutum a fuskar sa abin nan kamar da Allah yake faɗa cikin suratu al-mulk afa man yamshi me mukibban ala wajhihi mukibban shine dai mankusan yawa mutumin da yake tafe a cife shin shine ashiriya au man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ku da gane kalmar asalin ta ke to shine wayantake sa wa huwa ma'ana qawlihi kalkuzi mujakhia kamar kofin da yake a cife ai makbuban mankusan gashin yafto ma'ana su daya makbuban abin da yake aka kifa shi mankusan sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama fa idha swadda idan ku yayi bakin nan ko idan zuciya tai baka wantakasa ya juye daga asalin sa inda da ai zuciya asalin ta mai wani mai cece a ciki fari ne in zuciya mai san alheri mai san imani mai san tausayi mai san karanta alqur'ani mai san zikirin Allah subhanahu wa ta'ala idan fitina tai yawa fitinar saban Allah yau aka ziga shi yayin zina aka ziga shi luwatsi aka ziga shi ya sata ya saba ma iyayensa ya zagi babansa baya son kowa baya zaman lafiya zuciya sai ta koma baka shi yasa zaka ji ba mamaki mutum yana karamin zunubi a hankali kamar da ina ga Abdullahi ibn Mubarak nake fadi shi asalin duk abin da kake dauka na zunubi babba da ake yi asalin sa daga karami aka fara ko ba haka bane daga karamin zunubi aka fara aka bude sai aka koma babba ana babba sai ai babban da yafi kowanne kuma har a koma shirka sai kaji na farko mutum daga karamin zunubi yana yi ya koma babba sai kaji ya koma kisa kaga mutum ya raba dan adam da ransa kyamas da shi ba jin komai yanzu wani idan gawa ya gani ba zai iya bacci ba wani kuma saboda zuciyar ta kaikashe zai iya sa wuka ya yanka dan adam bai ji komai ba saboda me ya dade yana yi zuciyar ta riga ta zama bakakire Allah ya tsare mu to shine shi wannan wanta kasa idan ya riga ya kife ya juye urida lahu min hataini al'afataini maradani shikenan sai a gito masa kuma da wasu cututtuka guda biyu daga wannan bala'in biyu sai kuma wasu cututtuka guda biyu mutaramiyani ila alhalaki ai mutaaddiyani ila alhalaki wanda suke kaiwa zuwa ga halaka shine mutaramiyani masu kaiwa zuwa ga halaka ma'ana abin da yake nufi nan har yanzu muna zancen zuciya ta farko wanda ta karbi fitina ko zamu zo kan daya ita wannan da ta karbi fitina da aka gitta mata ta karba ta tsotse fitina ta yadda da ita har ya zama ana diga baki har ta koma baka wulik baki daya to me yake gudana ana samun bala'i na cututtuka guda biyu yana zuwa mata menene ahaduhuma ga su cuta ta farko da ake samu a zuciyar da ta zama irin wannan wato ta juye ishtibahul ma'rufi alayhi bil munkari sai kaga aikin alheri ya cakude ya rikice masa da mummunan aiki har ya kasa ganewa wai abu kaza mai kyau ne ko marar kyau ne saboda yawan yin abun yawan laifi yana sa mutum wata rana sai kaga yana ta neman masa ma'azin yana neman masa kofofin to me zai hana ayi me ma dan an kashe wani ma me da ko kafin ya samu ya kai irin wannan matsayin wajen saban Allah ba zai iya fadin haka ba ko sai kaga cewa yana abin aikin alheri da mummunan aiki sun cakude masa ya kasa gane wanne ne wannan zuciya ta lalace fala ya'rifu ma to shi ake nufi da fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara wannan fa ba shine ake nufin mutum ya kira abin da ba daidai ba daidai wannan ba a zo kansa ba matakin farko shine da daidai din da ba daidai ba sai su rikice ya kasa gane wanne ne ya kasa rarrabewa tsakanin abin da yake daidai da abin da ba yanzu dan Allah mutumin da yake yana da karatu mustaqimi ne akan hanya yake ai yana ganin abu ya gane shi in alheri ne zai karba in mummuna ne yake karbarsa wannan shine mai zuciya lafiya ya zata yi masa hukunci ta taimaka masa wajen bambancewa da fayyacewa da tantancewa tsakanin abu mai kyau da abu marar kyau ya karbi mai kyau ya guji marar kyau wannan zuciya tana nan a dabi'ar ta kenan in ko zuciya ta zama ta munana to sai ya zama cewa tana kasa iya sa hajizi ma'ana iyaka demarcation din da ke tsakanin mummunan abu da kyakkyawa sai kauce sai su cakude masa sai kasa ganewa menene mai kyau menene marar kyau an fahimci abu to sai ke cewa wa rubbama zai yi kuma istahkama fihi hadha al marad
wannan cutar za ta kankama sosai ta kama kasa sosai ta kama zuciyar hatta ya taqida al ma'ruf munkara to ga wannan nabiyo yanzu yazo har sai ya juye ma ya zama abinda aka san shi mai kyau ne sai ya ce mummuna ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda kuka sani fa abun alheri shi sai ya ce wannan ai ba kyau wal munkara ma'rufan abinda yake kuma mummuna sai ya maida shi abu mai kyau was sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan wal haqqo batilan wal batila haqqo to haka zuciya zata koma sai ya zama cewa ya koma ya dauki sunna ya maida ita bid'a a zo a ta fama da shi ga abin da yake sunna yanzu mai ake ciki yanzu halin wannan fitinar mun shiga cikin ta ko ban fita ba kana sunna kana tabbaka sunna a rayuwarka kana son kai rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ka irin ta annabi kake so kai karatun ka kullum kana so kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ka haddace sifatu salatin nabi an ruwaito maka har fada kake kana jin zafin wani mai salla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane azumi haka zakka da aikin haji da komai da halaye har halaye so kake ka zama irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake abubuwansa amma a wurin wasu kai ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum zaka ce sallallahu alaihi wasallam ya kusa sau 100 ba ma zaman salati bane wannan yanzu ko karatun nan da ake ana fadin manzon Allah kowa zai ce sallallahu alaihi wasallam amma kuma abun wani kai ne mai fitina kai ne makiyin annabi saboda me abu ya juye a zuciyarsa ya juye fa ba a zuciyarka ba shi abin da kake dauka shine sunna shi a wurin sa shine bakon addini saboda abin ya juye masa abin da ya tashi yana gani iyaye da kakanni shi abun sa shine asalin addini in ka ce masa ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai in iyaye da kakanni ne na annabi ai yafi dadewa sai ce ka kawo masa addinin marasa kunya sabon abu to wannan zuciya ce ta juye abin da yake sunna a mai da shi bid'a abin da yake bid'a a mai da shi sunna ka ce ba za ka yi maulidi ba a ce ba ka san annabi tare da cewa maulidin nan shine sabon abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi taron sa ba sahabbai sun fi kowa san manzo Allah amma ba su taba taron maulidi ba amma kana fada ka ce da kun ji makiya manzo Allah wannan shine intikasi Allah ya raba mu da intikasi to wannan abubuwan haka suke ce wal haqqo batilan mutum ya dauki gaskiya ya maida ita ƙarya sai na ai ba haka ba ƙarya ce wal batila ƙaryar kuma ya dauke ta ya kankame ya makalkale ya ta fada yana kare ta ya maida ita haƙƙan ita ce gaskiya saboda me zuciya ta juye tunda ta saba da bid'a ta saba da sabo an sa mata dugo an sa mata dugon ta juye ta manta ko kuma saboda jahilci dama dan abuwa biyu ne ko jahilci ko son zuciya Allah ya tsare mu asani cuta ta biyu da zata bijiro wa zuciya irin wannan bayan an samu ishtibahul ma'rufi ko cakudewar ƙarya da abin kirki su juye su koma su akasa gane su tsakaninsu da mummuna ko kuma abin har ya kai ga a dauki mummuna kyakkyawa kyakkyawa ya koma mummuna to abu na biyu ko cuta ta biyu shine tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mutum ya hukunta san zuciyarsa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a kawo maka addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga yadda annabi ya addini ga yadda ake kiran sallah ga yadda ake azumi ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza sai ya ce shi abin da zuciyarsa take so shi zai ga kuma hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje shi a gefe ka ce masa a karanta littafin hadisai yace a ba ruwansu da wannan sai dai karanta wani abin daban wannan ma yana karatun kenan ba ruwansa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita yake so ya sani ba wani in ka ga ya damu da ya san ya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sai ranar sai shekara in maulidi ya zabe shine kawai za a karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce gashi an yi kaza mai bin sunna kuwa a kowane lokaci cikin koyon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka ne ko ba haka ba to mutum ya wannan kuma misalai kawai nake bayarwa akwai abubuwa da dama da za su shiga ciki duk inda mutum zai fifita son zuciyarsa ya gabatar da shi akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda ke cikin alqur'ani abinda ke cikin hadisi to wannan cutar ta riga ta kankama ta wato kame zuciyarsa ta ratsa jikinsa shine wanqiyaduhu lil hawa ya zama cewa ya jawo zuwa ga san zuciya wattiba'uhu laha ya kuma biyayyarsa ga san zuciya din wa qalbun abyad to mun ji wannan mummunar zuciya ko bakar zuciya ga yadda ga irin cutar da take samun ta ko rike cututtukan guda biyu da wanne da wanne rikicewar cututtukan nake faɗa ita aswadu murbadan din ita wannan ai sunan zuciyar ce siffar zuciyar ce to irin cutar da take shiga zuciyar guda biyu ce istibahul ma'ruf bil munkar abu nabi kuma tahkimul hawa ala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abun kirki ya rikice da mummuna a kasa ganewa abu na farko kenan cuta ta farko abu na biyu kuma a zuciyar san zuciya ya zama shine a gaba a wurin mutum sama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a to lokacin ya kusa ko saura minti na biyar to ko mu bar shi sai kar mu fara ɗayan insha Allah sai darasin mu na gaba mu rere wani abu da muka ji daga cikin wannan darasi da zai amfane mu insha Allah kullum kamar yadda nake ambata mana ya ɗan uwa musu wallahi muna tattauna wannan ne ba dan komai ba a sai mu kanmu asali mu gyara kanmu zuciyar nan ta zama yadda Allah yake so ba kawai in ana zancen laifin wani ba a mu kanmu kowa ya duba yadda zuciyarsa take yana karbar gaskiya saboda ita ce gaskiya koko yana karbar gaskiya saboda ta dace da abin da yake so yana da wani abu da ya ajiye a zuciyarsa in an zo masa da irin sai karba in aka zo masa da sabanin sai ki karba to wannan zuciyar akwai matsala a cikin ta kada ka bari zuciyarka ta zama irin wannan a diga mata a sake digawa tun ana diga digon baki har ya zama zuciyar gaba ɗayanta ta juye gaba ɗaya ta zama baka bata san alheri ba yanzu irin halin da muke ciki mutane da yawa in ka duba wani gefen kuma akwai wasu mutanen da ba abin da suke sha'awa irin a daina sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsu baya so a ce ayi abin nan irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna nan wasu a rubuce-rubuce yi suke kullum aka ce a gyaru su ba sa so a gyaru ta ce wai zamani ne ya zo mana da abu to a bar mutane mana dan me za a da mutane to har yaushe me ya rage ne dan adam din me yake masa ya ba wa kansa yanci dan adam din nan ya fifita yancin nan nasa akan komai abinda ake ce mai yancin dan adam din nan an zo an kakaba wa mutane har ya fi dokar Allah ya fi abinda Allah yake so ya fi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi motsi kaɗan ana kaza sai a ce yancin ɗan adam ɗan adam ba shi da yanci yancin da ake ce ma mutlaqin yanci babu wani ɗan adam da zaka ce masa abin nan yana da free yana da freedom freedom ɗin kuma absolute freedom ba mu da absolute freedom akwai freedom amma kuma yana da ƙaidi tunda mu bayi ne yanzu wanda yake sunansa bawa ko a mutane a ce ba wannan bawan wane ne lokacin da ake da bayi yana da absolute freedom to ballanta na bawan Allah sai shine zai taka dokar Allah ya karya ta ya abin da ya ga dama kuma yana nan ba mai taba shi sai ce ungiyoyin yancin dan adam sun ce kar ai kaza mutum ya zo ya zagi Allah ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ungiyoyin yancin adam sai a kare shi ai yanzu zamani ne na kare ra'ayi to wannan abubuwan Allah fa ba zai bar mu mai ta zama lafiya da irin waɗannan abubuwan dole mu sha wahalar su da haka mu koma mu gyara zukatan nan babu abin da yake bukatar a gyara shi irin zuciyar dan adam mu kuma mu dauki kanmu a matsayin likitoci da tausayi da jin kai da rahama da kama hannu da nasiha da zaman alheri da haka zaka gyara mutane ba da fada da tashin hankali ba shi ma wani abu ne da ke sa mutum ya kasa gane abin da kake talla Allah madauki muke roko ya kyautata mana zukatan mu Allah ya sa mu samu qalbin abyad misal safa Allah kada ya sa مسامو قلب أسود مربادا كالكوز مزخير الله مدوكي في مكيمو أكم فهمت الدين دي دي وديدة بسعادلسي بابو وشن إياكا بابو غزاوة إلي يدي سيكيني منهج أهل السنة والجماعة منهج صحابا من ذن الله صلى الله عليه وسلم الله كالقلاء يكمو أكنسا الله سبحانه وتعالى يبامو زمان لا فيها دكوان شرحا كلي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.